domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu saki duba lamarin taɓarɓarewar tsaro ne, musamman ma biyo bayan hari kan jirgin ƙasa da ya taso daga Abuja yana kan hanyar shiga Kaduna. Harin dai kamar yadda ba za a rasa ji ba daga barayin daji, ya yi sanadiyar rasa rayuka, jiyar raunuka, da ma sace wasu fasinjoji zuwa can ƙungurmin daji. Alhaji Shu'aibu Adamu Alhassan, ɗan asalin jihar Katsina, wanda ke cikin jirgin zai shigo shirin, inda shi kuma Talban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir zai yi fashin baki kan hanyoyin samun maslaha.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya, sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai ƙwamban siya.
Farko ga Alhaji Shu'aibu Adamu Alhassan, wanda ya taso daga Abuja bayan wani taro yana ƙoƙarin shiga Kaduna lokacin da aka samu akasin.
Saboda ne duk wanda suke site na ma an kashe su, wanda muke tare a wanda an haife shi a kafa abin, wato duk wanda zai baka labari babu wanda yake cikin jirgin ne. Don rike moto Ramson for 1 hour almost 15 minutes or 20 ba rescue ba wani abu makamancin irin wani. Kuma da suka sa abin nan bomb jirgin ta yi drilling kafin ta tsaya suka fara shooting side by side. Mabin zai baka mamaki ƙananan yara shekara 18 don sa bindigan nan ya ku'ina jigidan nan. So sai suka yi unjustifiable kawai, suka zo suka yi forcing ne ina constraining ma a harbi ƙofofin, suka yi ƙoƙarin forcing ɗin shiga, suka shigo da suka shigo sai suka fara shooting. To akwai wata yarinya ma da suke kusa da ni, ita kafin ta yi moving ta kwanta kusa da ni already sun ɗauke ta. Wata mata ce
su idan suka zo ƴan ta'addan in suka zo harbe mutane ba sa bambance wannan namiji ne, wannan yaro ne, wannan ta mace ce, kawai kowa suke harbi kenan.
Ba abin da ya dame su, ai da suka zo lokacin da kafin jirgin ya tsaya bayan sun yi drilling jirgin, so lokacin kafin jirgin ya tsaya sai suka fara buɗe wuta ta windo. Misali akwai yarinyar da na sata bani ruwa lokacin muna kan hanya su bai wuce just 10 minutes abin ya faru ba. So ita ne ina ganin kusan nan ba one victim approach ɗin mu, saboda bindigan na zuwa ta glass kawai ita samu a ka tana faɗuwa a jikin matan. Ɗaya matan na miƙewa irin ta tsoratsa ita ma sai ga bindiga a cikinta kawai. To ni ina ƙoƙarin goyin flow. To sai muka ji bindigan side by side gefen hagu da gefen dama, wato ka san kamar ɗan tsauni ne haka mun shiga tsakiya. To su kuma suna gefe da gefe a kwanan. To da jirgin ya drilling sai suka sauko suka yi forcing suka fara zuwa first class. Don muna jin harbi suna cewa idan mutum ba zai yi moving ba suna saukar da su, in mutum ba zai yi moving ba ku harbe shi.
Na'am. Yanzu kana Kaduna ne ko ka wuce Katsina?
Ina Kaduna.
Yi mana bayani da kuka tashi daga Abuja ƙarfe nawa kuka bar Abuja zuwa Kaduna?
Mun bar Abuja 8:30. Ni dama na sai jirgi na sai ticket ɗina Edune. To da na ga time ɗin ina da wurin kamar 4 hours kafin tashin jirgin. So na zo dawaki in ga wani abokina sai na ga to ai haka ne Kubo Skuloza. So sai na tafi Kubuwa. Mun jira jirgin nan daidai 8:30 muka shiga jirgin nan muka fara tafiya. Daidai 6:30 muka fara tafiya. So muna tafiya ne har ta zo jere ta yi sulo, muka rasa sulo da yin ta yi ba dai alamun fasinja su ga, sannan kuma ta ci gaba ta yi take off. So exactly 7:50 muka ji ƙaran kawai. Muna jin ƙaran kawai shi kenan sai muka ji jirgin ya jirkice ya sauka daga kan track. To kafin ta yi stabilizing a kan bayan ta yi drilling shi kenan sai muka ji shooting ɗin, to kowa sai ya rikice. To sai ka ji bindiga ta windo fafafafafaf da muka tsayan ne sai suka zo suka yi taking over jirgin. Saboda haka sun yi sa'a a number 7 suka fara budewa. Da suka bude suka harbi wasu a ciki, suka fitar da wasu a ciki. Sannan suka je akwai taragon da ina jin ko NURTC ne miki ne a Abuja don ciyamomi kusan guda 4 na sa'anta aka tafi da su, ko da Katsina da Sokoto da Zamfara ciyamomi na union. suka dawo coach dinmu, naji ina kwance suna cewa su har bukukun nan ba all means ya zasu su shiga wurin. To wasu suna ta dan tsauni, to glass din mu sai suka fara firing kawai. Wurin firing din ne suka samu wasu. To sai suka zaga suka kuma 17. Shi yake ne daga 17 suka shiga. Ina ji sanda suke fitar da mutane suna ihu a kunne na, ina jin ɗaya yana cewa Musa ni na ji kana yace wannan ke bata mana lokaci, shi yasa na hadu shi.
Da ka ta nan Haji Shu'aibu, yanzu zamu ga yace Talban Bauchi, Tahir Ibrahim Tahir dan fashin baki.
In ka bi jirgin sama da jirgin ƙasa da hankalinka yana kwance, ko kai mai arziki ne ko kai kana mulki. Amma talaka da yake bin hanya, to shi hankalinsa na tashe, kuma daman dai rai yana hannun Allah. Amma dai hankalinsa yana tashe, rai ya hannun Allah. Ya Allah za a kai, ya Allah ba za a kai ba. Kaga tun farko kenan kamar an bambanta talaka da mai kuɗi. Mai kuɗi ya tafi lafiya, talaka kuma an bar shi, shi da halinsa, shi da talaucinsa. To kaga tun farko ba shin faɗa gaskiya ba. Kamata yayi a ce yadda mai kuɗi zai hau jirgin ƙasa ya tafi lafiya, to haka talaka ma da bai da halin ya hau jirgin ƙasa, koko da zai hau bus na bin hanya, bin titi, ya kamata a ce a nan ma an kafa matakan tsaro da za su kiyaye rayukan mutane da dukiyoyinsu. To amma yanzu abin da ke faruwa, kaga ƴan ta'addanci sun tabbatar ma kowa cewa to fa rai fa da na talaka da na mai kuɗi duk ɗaya ne, darajarsu ɗaya ne a wurin Ubangiji. Saboda haka in za a tashi tsaye sosai a yi yaƙi da wannan ta'addancin, ba a yi shi rabi da rabi ba. Sai ka ga a'a an ta san musu kaman da gaskiya, a'a an ta san musu ana samun galaba a kansu, sai bayan kwana biyu sai ka ji abin ya lufa, sai ka ji sun taso. To in ba an zai an yi maganin abin ne bil haƙƙi ba, to ba za a kai ƙarshensa ba. Da a baya an ce ai jami'an tsaro ba su da kayan aiki, ba su da makamai, da kuɗin babu an kwashe ba, ya abin da ya kamata ba. To yanzu ko duk ɗan Najeriya ya tabbata cewa an sayi kayan yaƙi, an sayi manya-manyan jirage da sauran na'urori wanda za a yi yaƙi wannan ta'addancin da shi. To tunda an sayi kayan aikin, yanzu kayan aiki kuma yana ƙasa, to ya kamata a ce yanzu dai kan an yi maganin wannan abu. So saboda haka in za a yi, a yi da gaske, ba a yi sharabi da rabi ba. Kuma abin da ina ganin yake ƙara ba da ƙaimi ko ba da tasiri ma wannan tashin hankali da ake yi shine, gwamnati takan yi bayani akan ta san wanda suke yin wannan abu, ko ta san tushensa, ko ta san wanda suke bada kuɗinsu suke inganta abin, ko kuma a'a an kama masu ma aiwata abin, amma ba a hukunta kowa. Ana bari kowa yana abin da ya ga dama, kankace ko buwa an neme shi an rasa, ko kuma a'a ba a kai ƙarshe a shari'ansa ba, ko a yanke masa hukunci, ko kuma a'a an yi sakwa-sakwa da abin, ko kuma a'a an san su amma ana kallon su. To ya kamata gwamnati ta yi da gaske, an ce akan tauna tsakuwa ne don aya ya ji tsoro ko? So saboda haka ya kamata gwamnati ta tattauna wannan tsakuwan, a yaƙi abin da gaske, wanda yake da laifi, wanda aka kama shi da laifi, wanda aka san yana da laifi, to lalle ko a hukunta shi a gurfanar da shi. Wannan zai sa wanda suke yi su razana ko su daina. Amma a halin da ake ciki kaman kowa yana abin da yake ga dama, eh abin da ya ga dama ne, kuma sai a bar su ko a bar shi.
A Talba, ana cewa wannan yaƙi ko wannan faɗa da yake na ‘yan sari Kanoke ne, zan ce mutane ne waɗanda suna cikin ƙasa, ba wai yaƙi na ƙasa da ƙasa ba. Abun na buƙatar sa hannun kowa da kowa ne, daga kan mutanen gari masu sarautar gargajiya, jami'an tsaro, kowa ma sannan ne za a iya nasara.
Kwarai da gaske.
Masu sauraro, ku biyo makon gobe in Allah ya kai mu don ƙarin bayani kan wannan abun juyayen. A madadin muryar Amurka, ni Nasura da Maili Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya, wassalamu alaikum.
To sana kai sai ba ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.